bai da wahala, amma kuma a wajen lada yana da nauyi kwarai da gaske. To banda zikiri babu ibadar da take da wannan. Shi yasa Ubangiji ce ya ayyuhal ladina amanu zkurullaha zikran kathira, ya ku waɗanda suka yi imani ku ambaci Allah ambato mai yawa, wasabbihuhu bukratan wa asila, tsarkake shi bukratan wa asila safe da yamma. Akwai hadisi na Annabi sallallahu alaihi wa sallama wanda Abu Dawud da waninsa sun rawaito shi, hadisin Abu Sa'id al-Khudri da Abu Huraira. Hadisi ne da aka ji shi daga Abu Sa'id al-Khudri da Abu Huraira. Annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cewa idan mutum ya tayar manistai qadha min nawmihi wa ayqadha ahlahu wa sallaya jami'ar raka'atayn kutiba min adh-dhakirin Allah kathiran wa adh-dhakirat. Idan mutum ya tayar ya tashi daga bacci, wato ya tashi cikin dare, sannan ya tashi matarsa, sannan su duka suka yi sallah shi raka'a biyu, za a rubuta su min adh-dhakirin Allah kathiran wa adh-dhakirat, daga cikin waɗanda suke zikiri da yawa maza da mata. A wata riwayar yake cewa kutiba laylata izin, a wannan daren za a rubuta su min adh-dhakirin Allah kathiran wa adh-dhakirat, wato ana nufin duk sanda suka yi to suna cikin wannan, matuƙar za su lizimci haka, matuƙar za su lizimci yin raka'a biyu tak da dare, to za su samu shiga cikin list ɗin adh-dhakirin Allah kathiran wa adh-dhakirat. Ba wai idan sun yi sau ɗaya ba a rayuwarsu shikenan an rubuta su kuma har abada za su ci gaba da zama haka, in haka ne kowa ma zai shiga. Dan duk yadda za a yi a rayuwar mutum da zai tashi ya raka'a biyu, ko da irin a Ramadan ne ana yin qiyamul layl, to da a ce wannan kawai shi ne zai sa ka zama adh-dhakirin Allah kathiran wa adh-dhakirat, to da babu kusan musulmin da baya cikin wannan kullum. Ana nufin al-mulazama. Shi ya sa a wata ruwaya ce laylata izin, a daren za a sa su, in suka ci gaba da zama a haka to za su ci gaba da zama a cikin wannan kundi. Akwai uzuri na tafiya ko rashin lafiya ko wani abu da zai hana mutum ya yi wannan raka'o'i guda biyu ko ya tashi ya qiyamul layl ɗin, wannan ba zai sa a fitar da shi ba, saboda duk mutumin da yake aiki idan ya kasance ya samu uzuri na larura ta tafiya, irin da uzuri da shari'a takan yi wa mutum hanzari da shi, to wannan baya hana a bashi ladar da aka saba bashi. To wannan yana nuna adh-dhakirin Allah kathiran wa adh-dhakirat ba ana nufin mutum ya riƙa yin wasu abubuwa waɗanda za su fidda shi daga cikin hayyacinsa na masu hankali ba. Don wasu aka ce a yi zikiri da yawa sai su ɗauka a yi, ana nufin ka zama ka fita daga hayyacinka na mutum mai hankali mai nutsuwa, har za ka ga wasu ɗauka ko a taro ana tsalle ana ihu ana ƙaraji a hana mutane sakacci ne zikiri da yawa, wannan ba shi ake nufi da zikiri da yawa ba. Mutumin duk da zai zumci abubuwan da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake faɗa na zikiri a munasabobinsa daban-daban, to wannan yana cikin adh-dhakirullahi kathiran wa adh-dhakirat, ko shakka babu. Duk mutumin da zai zumci haka, zai zumci idan zai kwanta bacci ya faɗa abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake faɗa yayin da zai kwanta bacci, idan ya tashi daga bacci ya faɗa addu'ar da ake bayan tashi daga bacci, idan zai ci abinci ya ambaci Allah, idan ya gama cin abinci ya ambaci Allah, idan zai sa kayansa ya ambaci Allah, in ya fita zai shiga masallaci ya ambaci Allah, zai shiga banɗaki ko zai fito ya yi abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar. In lokacin da ruwan sama yake sauka ko lokacin da aka ji tsawa, duk dai wata munasabar da aka ce Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wani abu na zikiri na ambaton Allah, shi ma ya kasance a haka, to da ba shakka yana cikin adh-dhakirin Allah kathiran wa adh-dhakirat, domin farkon wanda zai wato ci gajiyar wannan sifa kafin kowa ya sami zama mai wannan sifa shine Annabi sallallahu alaihi wasallam, shi ne farkon wanda zai sa sifanta shi da wannan sifa. To me yake yi ya zama adh-dhakirun Allah kathiran wa adh-dhakirat? Babu shakka abin nan da ya koya wa al'ummarsa shi ne shi ma yake yi, ba wai yana yin nashi daban ya koye ba. Ba ka ga wanda ya riƙi abin da yake yi to ya shiga cikin wa adh-dhakirun Allah kathiran wa adh-dhakirat min babi aula, haka nan sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam wanda su suka ruwaito abin da yake fada wanda ya nuna cewa su suka ji daga wajensa yana fada suka ruwaito al'umma domin su ma su ci gaba da fada don haka wannan shine abin da mutun zai yi ya zama cikin wazakirin Allah kaseerun wazakirati haka alrace cewa wannan fadar ubangiji uzkurullahi zikran kaseera yana nufin mutun yayi ta tsalle yayi ta ihu yayi ta yin wasu abubuwa da za su fitar da shi daga hayyacinsa na mutum su mai da shi kamar wani tababbe ko wani mara hankali akwai hadisi da suke roitowa akan wannan cewa ka ambaci Allah harace da kai mahukaci wannan ba hadisin manzo Allah bane hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam bai faɗa haka ba ba inda aka ce kai ibada har ka kallaka mahukaci ibada sai dai ta ƙara maka nutsuwa da annuri da kwanciya cikin jama'a ba wai ta ƙara maka ta zama mahaukaci mutane su ga maka ganin mahaukata ba mahaukaci ba saboda haka ibada da zuwa take karawa take kara mutum musamman ma zikiri da ubangiji ta'ala ya ambaci cewa shi zikiri yana karawa zukata da zuwa ladina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi zikrillah ala bi zikrillah tatma'innu qulubuhum wanda suka yi imani zukatansu suna nutsuwa da ambaton Allah kuma lalle da ambaton Allah zukata suke nutsuwa saboda haka ita zuciya nutsuwa take da ana ambaton Allah ba mutum yake cewa yake yi ba ya zama wani abu daban sannan daga cikin hadisan da suke nuna binan ayoyin da suke nuna falalan zikiri kai fadar Allah ta'ala da yake cewa wadkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dun al-jahri min al-qawli bil ghuduwi wal asali wa la takun min al-ghafilin wadkur rabbaka tadarruan wa khifatan ka ambaci ubangijinka tadarruan kana mai kaskantar da kai wa khifatan kuma kana cike da tsoro wato kana mai kana cike da tsoro a zuciyarka tare da tsoro da kaskantar da kai wa dun al-jahri min al-qawli ba tare da daga miliya ba bil guduwi wal asal safa da yamma wala takun min al gafil kada ka kasance cikin raukaran anan umarni ne Allah ta'ala yake wa dukkan wani musulmi da ya kasance mai ambaton Allah kuma yake gaya masa kaifiyar yadda zai ambaci Allah din wanda wannan yake nuna cewa ichi ambaton Allah din ba wai wani abu ne da zaka yi shi ba tsari ba ubangiji ta'ala ya faɗi yadda tsari yake ci wazkur rabbaka tazarruan wa wazkur rabbaka fi nafsika ka ambaci ubangijinka a ranka a zuciyarka wanda shine mataki na sirri lokacin da zaka tuna ubangiji a zuciyarka musamman ma a lokacin da zaka gabaci wani aiki tuna aikin nan ubangiji ya yadda a yi shi ko bai yadda ba wanda yana cikin zikrullahi fi nas zaman kana tuna ubangiji cikin duk abin da zaka yi kana mai kaskantar da kai lokacin da kake tuna ubangijinka mai tadarrui zuwa gare shi tadarrui shi ne bawa ya nuna shi bai isa komai ba shi ba kowa bane a gaban Allah cewa shi ragamarsa gaba ɗaya ta rayuwarsa tana hannun ubangiji saboda haka bawa a wani lokaci zai kaskantar da kansa wajen bukata zuwa ga ubangijinsa wajen ubudiyya zuwa ga ubangijinsa wannan shine ake kira tadarrui wa khifatan kuma yana mai cike da tsoro yana zuciyarsa na cike da jin girman ubangiji da kwarjinin ubangiji da tsoron ubangiji a zuciyarsa sana wa dun al-jahri min al-qawli wanda shine wannan mataki na sama zai iya daga murya amma ba tare da ya daga muryarsa sancan ba ta yadda zai iya jayar da kansa wato baina zalik baina sirri wa baina aljahri shi ne sace wa dun aljahri kasa da aljahr shi ne wanda yake can gefe ma zai san abin da kake yi dun aljahri kuma kai za ka jayar da kanka amma wani wanda yake can gefe haka ba zai ji mai fi nafsika kuma wannan ba ma sauti wanda zai fita kana tuna ubangiji a ranka saboda haka akwai mataki na zikrullahi fi nafs sannan kuma zikrullahi dun aljahri ce bil gudu'i wal asali wala takun minal ghafili, zama da safe da yamma sannan ka zama cikin gafalar. Wannan yake nuna cewa duk mutumin da ya zan yana ambaton Allah da irin wannan siga da irin wannan sifa, to baya cikin gafalar. Sabanin wanda baya ambaton Allah, to shi wannan na cikin gafalar. Gafalar kuwa su ne wanda Ubangiji Ta'ala ya sifanta su da cewa al'amarinsu a sakwarkwace yake. Wala tuti man aghfalna qalbahu an dhikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furuta. Ubangiji ya sifanta duk wanda ya gafala gabarin ambaton Ubangiji da cewa al'amarinsa a sakwarkwace yake, a lalace yake. Kada ka bi wanda muka gafalar da zuciyarsa gabarin ambaton mu, wato baya tuna Ubangiji, baya ambaton Ubangiji. Allah ce wa kana amruhu furuta, al'amarinsa a sakwarkwace yake, a lalace yake. Ubangiji Ta'ala ya sifanta ƴan wuta da cewa gafalallu ne. Walaqad zara'na li jahannama kathiran min al-jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adall ulaika humul ghafilun. Ubangiji ya ce mun halitta wa jahannama aljanu da mutane da yawa, suna da zukatan da ba sa fahimtar komai da su, suna da idanuwan da ba sa ganin komai da su, suna da kunnuwan da ba sa jin komai da su. Ula'ika kal an'am, Allah ce waɗannan kamar dabbobi suke. Balhum adal, waɗannan sun ma fi dabbobi bacewa. Ula'ika humul ghafilun, Allah ce waɗannan su ne gafalallu. To Ubangiji sifanta su da cewa gafalallu ne, waɗanda zukatansu suke a rufe a kulle, kamar yadda Yahuda suke cewa qulubuna qalu qulubuna ghulf, wato zukatanmu a kulle suke, babu wani abin da yake shiga ciki. To duk mutumin da zai bar ambaton Allah, zuciyarsa za ta zama a kulle. Idan ta zama a kulle, to ya shiga cikin sahun al-ghafiluna. Abinda kuma zai fitar da mutum daga cikin wannan sahu shi ne ya zama mai ambaton Allah. Shi kaga ambaton Allah wani abu ne wanda yake babba ware da gaske. Sannan kuma ayat tana nuna cewa ba a ambaton Allah da maɗaukakiyar murya. To mutum ya ɗaga muryarsa da ƙarfi yana ambaton Allah. Ayat ta nuna ba a haka, cewa dunal jahri bil qawli bil dunal jahri min al qawli bil gudu wal asal. Shi yasa Annabi sallallahu alaihi wa sallam yayin da ya ga sahabbansa suna ɗaga murya a halin tafiya, sun da suka zo wani tudu ko kwari, za su ɗaga murya wajen ambaton Allah. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana su, ce irbahu ala anfusikum fa innakum la tad'una asamma wala qa'iman lakin tad'una sami'an qarib wa lakin tad'una sami'an qariban. Ya ce kada wato ku sauƙaƙa wa kawunanku, domin wanda kuke kira ba kurma ba ne, ba kuma wanda yake baya nan ba ne. Bari ku ɗaga murya duk inda yake ji, kuna kira wanda yake sami'an ne, mai ji ne, qariban ne, wa huwa ma'akum, yana tare da ku, yana kusa da ku. Wa aqrabu ilaykum min ahli habl alwarid, yana kusa da ku, dab da ku, ya fi komai a jikin ku kusanci da ku, da iliminsa, da saninsa, da jinsa. Saboda kada ku ɗaga murya lokacin da kuke ambatansa. Shi yasa lokacin da ya faɗa musu haka, sai kuma ya koma sai ya ji Abdullahi bin Qais Abu Musa al-Ash'ari, wanda shi ya rawaito abin din, sai ya ji shi yana wato ainihin yana ambatan, yana karanta la hawla wala quwwata illa billah. Sai ya ce da shi ala adulluka ala kanzin min kunuzil janna, sai ya ce bala ya rasulullah, qala la hawla wala quwwata illa billah, ce bana nuna maka wata taska daga cikin taskokin aljanna ba. Sai ya ce eh ya rasulullah, ina so a nuna mu. Sai ce to la hawla wala quwwata illa billah din da kake faɗa. Wato sai Annabi ya tabbatar da shi akan abin da yake yi, domin shi yana yin sa bisa ga tsari yadda ake so. Haka ba daidai bane a rika daga murya lokacin da ake ambaton Allah, ana ihu, ana ƙara, wanda baya daga cikin koyarwar Manzo sallallahu alaihi wa sallam, baya daga cikin koyarwar magabata. Shi yasa mai sullabul usul Abdurrahman al-Akhdari cikin manzumarsa yake cewa والذكر بالسياح والتفسيط والذكر بالسياح والتصفيق لذكر الله أمر الله.